أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى cikin nufin sa da ikon sa da kaddarawarsa a nuna mana yammacin wannan rana ta Lahadi 3 a watan Ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441, wanda ya daidai da 26 a watan 5 na miladiya ta 2020 a kalandar albashi, domin ci gaba da darasin tafsirin littafin Allah Al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado. Har yanzu muna cikin sura ta 3, suratu Ali Imran. Za mu tashi akan aya ta 93.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu 'ala nafsihi إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.
نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى: كل طعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ما زال السياق في الحجاج مع أهل الكتاب، وقال يهود للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تدعي أنك على دين إبراهيم وتأكل ما هو محرم في دينه من لحوم العبل وألبانها؟ فرد الله تعالى على هذا الزعم الكاذب بقوله: كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل، أي حلالا لبني إسرائيل وهم ذرية يعقوب الملقب بإسرائيل، ولم يكن هناك شيء محرم عليهم في دين إبراهيم. اللهم إلا ما حرم إسرائيل يعقوب على نفسه أي خاصة، وهو لحوم العبل وألبانها، لنذر نذره وهو أنه مرد مردا ألامه فنظر لله تعالى، إن شفاه ترك أحب الطعام والشراب إليه، وكانت لحوم الإبل وألبانها من أحب الأطعمة والأشربة إليه على نفسه. هيا زسياك أن آوي بسقوشي با سنات كفه الجوجي أكن أهل الكتاب مسمى يهوداوة. يهوداوة سنزو وترانا سنشيد من زن الله صلى الله عليه وسلم kana da awarci wa kana bin addinin annabi Ibrahim, ko kana kan tafarkin addini da aqida na annabi Ibrahim, kuma ala halin kana cin abin da yake haramun ne a addinin annabi Ibrahim na naman laquma da kuma nonansu. Sai Ubangiji madaukakin sarki ya saukar da wannan aya dan ta zama raddi da amsa ga wannan wato riyawa ko ƙarya da suka kira suka jingina ta ga addinin annabi Ibrahim. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce: kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'il, ay dukkan abinci, dukkan wani abinci wanda ya halatta, wanda yake wato at-tayyibu min ar-rizq, wanda yake mato mai tsarki mai tsafta, abin da yake idan an ci ba zai gusar da hankali ba, idan an ci ba zai taba lafiyar gangar jiki ba, idan an ci halal ba a ci haramun ba. Dukkan wani abinci a asali Ubangiji ya ce halal ne ga ‘ya’yan Banu Isra’il. ‘Ya’yan Banu Isra’ila su ne zuri’ar Annabi Yaqub, wanda shi ne aka yi wa laƙabi da Isra’il. Sunan laƙabinsa ne Isra’il, ma’ana shi Yaqub alaihi salam shi ne mai laƙabin Isra’il. Cewa dukkan wani abinci ya kasance halal ne ga ‘ya’yan Banu Isra’il. Babu wani abu da ya zamanto haramun wanda ya zo a addinin Annabi Ibrahimu, wanda za a ce an haramta shi ga wanda suka zo baya, ‘ya’yan Banu Isra’il. Allah ya ce illa ma harrama Isra’ilu ala nafsi, sai dai abinda shi Isra’il da kansa shi ne Annabi Yaqub alaihi salam ya haramta wa kansa da kansa saboda wani dalili na ƙashin kansa ko na karan kansa. Shi ne ainihin wato kamar yadda wato ruwayoyi suka zo, cewa shi Annabi Yaqub alaihi salam ya yi wata rashin lafiyar da Laraba suka fi sani da wato irkun nisa. Na kiranta irkun nisa, jijiyar mata, ma'ana ciwo ne wanda yake kama baya da kuma kafa, wani lokaci cinya da kafofi su kumbura su dinga ciwo, zama ya zama da kyar ko tashi da kyar, wato irin wannan ciwon mai kaman yanayin sanyi, shi ake kira irkun nisa. Cewa irin wannan ciwo ya taɓa samuwa ga shi wato Yaqub alaihi salam, ya taɓa yinsa lokacin da wannan ciwo ya masa tsanani. Cikin addu’o’in da yake Allah ya bashi lafiya, cikin addu’o’in sa ya bakance, ce bakancen nan da ya yi cewa ainihin idan har Allah ya bashi lafiya, sakamakon lafiyar da Allah ya bashi da abin da zai nuna wa Allah godiya a kai, zai bar abin da ya fi so na abinci da abin da ya fi so na abin sha. Abin da ya fi so shi ne nonon raƙumi da kuma naman raƙumi, wanda suna daga cikin abubuwa ko na abinci mafi soyuwa ga shi Yaqub alaihi salam. Sai wannan bakance ga kansa don kansa, cewa Allah ya bashi lafiya zai bar wannan abinci, zai bar wannan wato nama raƙumi da kuma nonon raƙumi ba don komai ba, sai don Allah ya bashi lafiya ya nuna godiyarsa ga Allah, ya salwantar da abin da ya fi so ga zuciyarsa wanda yake na halal ga karan kansa, saboda nuna farin cikinsa ga Allah subhanahu wa ta’ala. Wannan shi ne abin da Ibrahim shi Yaqub wato Isra’il kenan ya yi wa kansa na wannan bakance da kansa. Sai Allah shi ne ko su Yahudawa a nan suka ƙirƙiri ƙarya, suka mayar da abin cewa ai a addinin Annabi Ibrahimu wato nonon raƙumi da naman raƙumi wato haramun ne, kuma gashi manzon Allah yana amfani da shi ne. Allah ya ƙaryata su, yake gaya musu cewa dukkan wani abinci wanda yake za a ci a matsayin abinci na halal, ba wanda zai sa maye ba, ko ya taɓa lafiya, ko ya kawar da hankali, ko ya lalata dukiya ta hanyar almubazzaranci, duk wani abinci asali halal ne ga ‘ya’yan Banu Isra’ila, su ne zuri’ar Yaqub guda 12. Sai abinda shi Yaqub ya haramta wa kansa da kansa, min qabli an tunazzila at-taura, wannan haramci kuma da Annabi Ibrahim da Annabi Yaqub alaihi salam ya yi wa kansa na hana kansa cin naman raƙumi da nonon raƙumi, sakamakon wannan wato Annabi Ibrahimu Annabi wato Yaqub alaihi salam ya yi wannan ne ba tun yanzu ba, min qabli an tunazzala at-taura, tun gabanin at-taura ta sauka. Domin at-taura ta sauka ga Annabi Musa bin Imran alaihi salam bayan wucewar ko shuɗewar Annabi Ibrahimu da wato ɗaruruwan shekaru. Ya za su yi da'awa su ce ai a asali ma wato cin nono ko shan nono ko cin naman raƙumi ya zo a addinin Annabi Ibrahimu haramun, alhalin at-taura da ta sauka ba ta sauka ga Annabi Musa ba, sai bayan an samu wasu ɗaruruwan shekaru da wucewa Annabi Ibrahimu. Yaya za su yi da'awa cewa naman raƙumi da kuma nonon raƙumi haramun ne addinin Annabi Ibrahimu? Sai Allah ya ce da manzansa, amma ka ce musu kul, ka gaya musu ya rasulina sallallahu alaihi wasallam, ka ce fa'atu bit-taurati fatluha, ku zo da at-taura a karanta kununa inda Allah ya ce tun lokacin annabi Ibrahimu alaihi salam an haramta nuna raƙumi ko nama raƙumi. Ku zo da wannan littafi na At-Taura ku karanta in kuntum sadiqina, in gaskiya kuke cikin da'awar da kuka yi cewa ainihin wato Allah ya haramta wannan nono ko da wannan nama wato ga wato annabi Ibrahim ko ga addinin annabi Ibrahim, kuma kun yi da'awar akwai wannan a cikin At-Taura amma babu. Amma idan kun ce akwai fa'atu bit taurati, ku zo da At-Taura in ku karanta ta. In kun karanta za ku ga abin da Allah ya haramta wa Yahudawa ma na abubuwan da suke na abinci wanda suke asali halal ne sakamakon ta'addancinsu da shige gona da iri da suka yi, Allah ya haramta musu su dangogen abinci waɗanda suke wato na halal. Ubangiji ya ce fa bi zulmin min allazina hadu haramna alaihim tayyibatun uhillat lahum. Ubangiji ya ce saboda tsananin zalunci na allazina hadu su ne Yahudawa wanda suka ce inna hudna ilaik, su ne Yahudawa cewa sakamakon zaluncinsu. Ai fa bi sababi zulmihim ba'un anan sababiyya ce a wannan. Ubangiji wato cikin wannan aya ta suratul nisa ta 160 Ubangiji ya ce fa bi zulmin min allazina hadu, saboda dimbin zalunci na waɗannan Yahudawa. Shi yasa Ubangiji ya ce haramna alaihim tayyibat, muka haramta musu daɗaɗɗan abubuwa uhillat lahum wanda asali wato halal ne gare su, saboda tsananin wato ƙetara dokokin Allah da karya abin da Allah ya ce da saba wa Allah. Allah a wata aya ya ce wa alal ladzina hadu haramna kulli dhi zufrin wa min al-baqari wal qanami haramna alaihim shuhumahuma. Allah ya faɗi wannan cikin suratul an'am aya ta 146. Ubangiji ya haramta musu wato dangogin naman waɗannan dabbobi ko kitsansu da kuma ainihin waɗansu daga cikin wato naman tsuntsaye. Wannan Ubangiji ya yi musu saboda tsananin ƙetare iyakansu, suka wato wuce abin da Allah ya ce, suka wuce gona da iri. Idan mutum ya matsa sai Allah ya kyale shi a cikin tsananin, sai kuma ainihin wato ya ƙara masa wato wani tsanani, wanda wannan shi ne dalilin da ya sa wato Allah ya haramtawa Yahuda waɗannan abubuwa da suke asali halal ne, wanda sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin ya zo Ubangiji maɗaukakin sarki daga baya ya warware ko ya sauƙaƙa musu wancan wato haramci da ƙuƙuma da aka sa musu sakamakon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya muka fahimci cewa su waɗannan mutane ko waɗannan Yahudawa sun yi ƙarya ga ainihin wato shi wato annabi Yaqub alaihi salam, kuma sun yi ƙarya ga annabi Ibrahim, sun yi ƙarya wato ga wato sun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya, wanda Allah ya saukar da wannan aya ya faɗi ga dalili. Kuma a asali babu wani abu da za a ce addinin annabi Ibrahim wanda ya shafi haramci ga nama da kuma nono wato na raƙumi, illa iyaka kamar yadda hadisi ya zo cewa sakamakon larura ta rashin lafiya wadda Yaqubu alaihi salam ya yi wa kansa wancan bakanci. Wannan kuma ciwo da ake kira irqun nisa, kamar yadda muka karanta jiya akwai hadisi sahihi na Anas bin Malik da yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu shifa'u irqin nisa aliyatu shatin tuzabu thumma tujza'u thalathati ajza' thumma yushrabu ala ar-riqi kulli yawmin juz. Wanda hadisi ne Ibn Majah ya fitar da shi da kuma ainihin sanadi sahihi. Wannan hadisi na Anas yana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa raka wannan ciwo da ake kira irqun nisa yana daga cikin magungunan da suka zama dalili na samun waraka a kansa ga wanda ya same shi, shine ya samu wato aliyatu shat, shine ya samu jelata wato rago, irin ragunan da muka ce ba mu da irinsu a nan. Raguna ne waɗanda suke gajeru masu yawan gashi a jikinsu, zaka ga gashin su ma yana taruwa ana askewa ana tara gashin ana zuba a buhunhuna ana bewa kamfanoni suna siya waɗanda suke saka irin bargo da kuma ainihin wato da bargo da abin shimfiɗa da abin yin hema ko tanti da kuma ainihin wato jacket na maganin sanyi wanda ake da gashin dabbobi irin waɗannan dabbobi haka suke zaka tadda ana kiwon su a area da suke kamar irin yanki na wato Jaziratul Arab na ƙasashen Larabawa kusan akwai irin waɗannan raguna wanda gajeru ne wanda muka ce jelarsu tana da faɗi ta yadda idan ka haɗa tafin hannayenka guda biyu jelarsu ta fi haka wato faɗi da kauri kuma kitse ce ita ce cewa idan wannan wanda irin wannan ciwo ya kama ya samu irin wannan jela ta waɗannan wato dabbobi a dafa ta a karkasa wato naman ko a kasa roman wato gida uku kwana uku kullun da safe kafin wato a karya sai a fara shansa a matsayin har wato sau uku cewa jela ta rago ɗaya irin wannan a kasa ta gida uku a wato narka ta ko a dafa ta ai amfani da ita shine maganin wannan ciwo da ake kira wato irkun nisa sannan wannan aya har yau ta nuna mana dalili akan ni dalili cewa wato ta tabbatar mana da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya kira shi annabiyul ummi ubangijin da baya wato karatu a littafi ba zai buɗe littafi ya karanta ba ba zai yi rubutu da hannunsa ba amma Allah ya aiko shi da littafi da shari'a da addini da ya gagari dukkan waɗansu marubuta dukkan waɗansu waɗanda suke marubuta ko makaranta cewa wannan wato mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam gashi dalili cewa sun zo da ƙarya Allah maɗaukakin sarki ya ƙaryata su ya tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa bai yi karatu ba baya karatu a littafi baya rubutu amma Allah maɗaukakin sarki ya ce ya gaya musu ya ce qul fa'tu bit taurati ku zo da ainihin wato at-taura a karanta abinda kuke faɗa na cewa akwai a cikin at-taura haka ne ce addinin annabi ibrahimu cin naman wato raƙumi ko nonon sa haramun ne fa'tu bit taurati ku zo da wato at-taura a karanta a gaurin wanda babu gurin a cikinta tare da cewa sun ɓoye wasu abubuwa da yawa a cikin at-taura wasu kuma sun juya su sun ƙara wani abu a wani wuri sun rage wani abu a wani wuri sun ɓoye wani abu a wani wuri tare da haka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ubangiji ya ce qul ka ce musu fa'tu bit taura in kun ce wannan magana da kuke ta haramcin ce haka take a lokacin annabi ibrahimu alaihi salam ko addinin sa ku zo da at-taura a karanta inda ta gaya muku haka fatluha a karanta ta kowa yaji in kuntum sadiqina in har gaskiya ne abinda kuka faɗa wa cewa wannan haramci na nono da kuma naman raƙumi da kuka ce wato akwai shi a cikin at-taura ya zo kuma haka yake addinin annabi ibrahim tare da cewa at-taura ta sauka ga annabi musa bayan wucewa annabi ibrahimu da ɗaruruwan shekaru amma kun zo da ƙarya wanda babu Allah ya ce to faman iftara ala llahi alkaziba min ba'di zalika فأولئك هم الظالمون الله تيتو دوان ديك اريك اريك اريا يجنجنا تغى الله سبحانه وتعالى ما ينوى نيتي الله يا حرمتا على حال الله بي حرمتا با كويتي الله يا حلتا على حال الله بي حلتا با wannan dama asalin yin wannan yahudanci ne kuma ƙarya ce wacce take ita ce ka ta fari ya ƙarya wacce take kai ma'abucinta ko mai yinta ga wuta dan haka ba daidai bane mutum ya shar'anta ma'ana ya halatta ko ya haramta ta karan kansa ba hujja ba dalili ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku zo ainihin wato da at-taura a karanta inda a wato annabi ibrahimu ko addininsa ya haramta wani abu ga 'ya'yan banu isra'ila ko ga karan kansa na abinci na abu ko na abin sha alhalin at-tauran nan bata sauka ba sai bayan ma annabi ibrahimu ya bar duniya kuma a cikin ta babu wannan abin da kuka fada na haramcin wato wannan nama ko wannan nono dan haka ubangiji yace to fa man iftara ala allahi alkazib kaga sun yi ƙarya sun jingina ta ga Allah Allah yace to duk wanda ya ƙarya ya jiye wa Allah ƙarya min ba'di zalika bayan wannan Allah yace to fa ulaika humuz zalimun waɗannan su ne azzalimai wanda suka yi zalunci suka fata suka ƙaryata Allah suka ƙaryata abin da Allah ya saukar suka yi ƙarya kuma suka jingina ta ga Allah sun yi wa Allah ƙarya sannan sun yi wa mutane ƙarya wannan kuma zalunci ne na ƙoli wanda yake ba zaluncin da ya fi shi zama zalunci daga cikin wato dangogin zalunci sai ubangiji madaukakin sarki daga nan sai ya shar'antawa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce me
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
الله يا عمر شمن زنس صلى الله عليه وسلم قل لهم يا رسولنا صلى الله عليه وسلم كقيامسك صدق الله فيما أخبر به تبس Allah ya yi gaskiya, Allah ya faɗi gaskiya cikin abinda Allah ya bada labari ga manzansa da shi, cikin abinda Allah ya faɗa da abinda manzansa suka faɗa shi ne gaskiya shi ne daidai. In kuma ainihin wato tunda abinda Allah ya faɗa shi ne gaskiya shi ne daidai ba abinda Yahuda suka faɗa na ƙira ko na ƙarya ko abinda suka jingina ga addininsu ko ga taura ko suka ƙirƙiri ƙarya suka jingina ta ga annabi Ibrahim ko kuma shi Yaqub duk waɗannan ƙarerai Allah ya ce ka gaya musu ka ce kul ka gaya musu ya rasulina sallallahu alaihi wasallam ka ce sadaqallahu tabbas Allah ya yi gaskiya tunda Allah shi ne mai gaskiya ya yi gaskiya ya faɗa wa manzansa gaskiya manzansa ya faɗi gaskiya to fattabi'u millata Ibrahim hanifa ku bi tafarkin annabi Ibrahim hanifan wanda ya kauce ko ya karkace wa dukkan wata kaucewa ko wata karkacewa ko wata shirka ko wata bid'a ko kire ko ƙarya ga Allah sannan bai taɓa zama ba abadan har abada minal mushriki na cikin mushrikai ku bi wannan tafarki shine ku dawo ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am
inna awwal baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
نعم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وبنجي تبارك وتعالى هريو kamar yadda ya zo a cikin wato hadisi sahihi wanda imamu muslim ya fitar da wannan hadisi daga abu zarrin al-ghifari radiyallahu anhu yana cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu zarrin al-ghifari yana cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an awwali baitin an awwali masjidin wudi'a fil ard na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ne farkon daki wanne ne farkon masallaci wanne ne farkon wurin ibada da aka fara yi a doran kasa wanda yake shine wato wurin ibada qal si wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masjidul haram masallaci mai alfarma shine ka'aba shine awwalu baitin farkon gida wanda Allah ya sa mala'iku suka gina a doran ƙasa daga baya annabi Ibrahimu alaihi salam ya gina shi tare da umarnin Allah tare da ɗansa wato Isma'ila alaihi salam wanda daga baya kafin wato gabda za a yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 37 a duniya kafin shekara 3 Allah ya aiko shi akai wani ruwa ya rusa wani sashi na Ka'aba Quraisha suka hado abinda suke da shi wato na gukudi ko abin gudunmawa da za a sai kayan aiki a mayar da shi wanda aka mayar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa hannunsa mai tsarki ya mayar da wannan wato dutse da ake kira wato wanda yake ainihin wato inda ake fara al-hajarul aswad wanda shine dutse ko kuma in akwai wani abu kamar yadda malamai suke cewa na aljanna a duniya shine wannan al-hajarul aswad wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya warware wata rigima kafin Allah ya aiko shi ta hanyar dora wannan dutse lokacin da aka yi wannan gini lokacin wato Qurayshawa lokacin su wato Abu Talib kenan shi wannan wato farkon daki ko farkon wurin ibada shine masallaci mai alfarma sai Abu Zarr ne yace qultu sai nace summa ai sannan sai wanne kala sai yace Masjidul Aqsa shine masallacin wato Qudus yace qultu kam bainahuma sai nace tsakanin ginin masallacin Qudus da masallacin Ka'aba da aka fara yi shekara nawa ne tsakanin su kala sai manzon Allah yace arba'una aman shekara 40 sannan sai manzon Allah yace summa ju'ilatil ardu laka masjida haythu ma kunta adraktaka as-sala fasalli cewa wato daga baya sai wato aka yi wato bayan shekara 40 an gina masallaci wato na Qudus masallaci mai alfarma kenan o masallacin Qudus bayan an yi na harami ko na Makka ko na Ka'aba da shekara 40 aka gina shi ma wato masallacin Al-Aqsa shine masallacin Qudus sannan manzon Allah ya ce bayan wannan a shari'ar sa Allah ya shar'anta masa ko ina ya zama masallaci wurin yin masallaci ko wurin yin sallah duk inda ta kama mutum wannan shi ma dalilin saukar wannan aya cewa ainihin waɗansu ne daga cikin Yahudawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan hijira ya koma Madina ya samu shekara wata ɗaya wato shekara ɗaya da wata shida ko wata 17 ko 8 a wata ruwaya yana sallah yana kallon Baitul Maqdis amma yana jira yana kwadayi yana addu'a yana fatan Allah ya dawo da shi asalin alƙibla ta Annabi Ibrahim alayhi salam ita ce Ka'aba yana jiran umarnin Allah sai Allah madaukakin sarki ya wato ansa wannan addu'a da fata da guri da yadda manzon Allah yake daga hannu yake yawaita addu'a yana roƙon Allah yayi masa wahayi ya juyar da shi zuwa ainihin wato ga dakin Ka'aba ki asalin alƙibla ta Annabi Ibrahim lokacin da manzon Allah yake Makka in yazo zai yi sallah sai ya tsaya bainar rukunai shine rukunul yamani da hajarul aswad sai ya tsaya a nan tsakiya sai ya yi sallah yanzu da aka hijira aka koma Madina ana kallon wato waɗansu kamar yadda malamai suka ce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan da ijtihadin sa ko kuma a mataki yadda shari'a take zuwa wato a bada umarni a mataki na farko a wani lokaci a samu nasu a shafa wannan hukunci da wani hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ijtihadin sa ko da umarni yana kallon wato Baitul Maqdis domin wanda yake Madina idan zai kalli Ka'aba yi sallah wato Madina tana arewa da Makka kenan sai ya kalli kudu in ya kalli kudu shine ya kalli Ka'aba sannan zai yi sallah wato ya kalli Ka'aba kenan wanda yake wato Madina kuma idan zai yi sallah zai kalli Baitul Maqdis shi kuma zai kalli arewa ne zai baiwa wato Ka'aba baya zai sa bayansa kudu fuskar sa ta kalli arewa can Baitul Maqdis yake amma in Ka'aba zai kalla bayansa zai kalli arewa fuskar sa za ta kalli kudu dan haka manzon Allah yana kallon wato Baitul Maqdis yana sallah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ansa addu'ar sa yace qad nara taqalluba wajhaka fis samaa falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram ubangiji yace tabbas muna ganin yadda kake daga kai kana addu'a kana daga hannu kana jiran wahayi cewa ainihin wato Allah ya maida ka kalli Baitul Ka'aba wurin yin sallah ta farilla da nafilfili ubangiji madaukakin sarki yayi masa umarni yace to fa walli wajhaka shatar almasjid alharam cewa ka maida fuskarka ka kalli bangaren harami wannan umarni ne na manzon Allah da Allah ya masa tare da al'ummarsa gaba daya a gaba ubangiji ya dada tabbat akwai umarni da yake zuwa ga manzon Allah kuma ya hada da al'ummarsa mana umarni ne wato gashi an juyar da shi ko an fuskantar da shi ga manzon Allah shi ka amma ana nufin manzon Allah da tare da al'ummarsa kamar yadda Allah yake anan qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha zamu maida kai wata alqibla wadda ka gamsu da ita kake son ta kake sha'awarta sai Allah yake fa walli wajhaka shatr almasjid alharam maida fuskarka wato bangaren masallaci mai alfarma shine bangaren wato makka bangaren masallacin wato Ka'aba kenan umarni ne ga manzon Allah amma ya hada da wato al'ummarsa ga baki daya sai ka karanta gaba Allah yace wa haythu ma kuntum a duk inda kuke fa wallu wujuhakum shatra kuma idan fuskokinku zuwa ga bangaren sa dan haka wannan umarni ne da yazo ga manzon Allah ya hada da al'ummarsa kamar yanda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu ubangiji madaukakin sarki ya kira manzansa da suna na annabta da sifa ta annabta yace ya ayyuhan nabiyyu a gaba sai yace idza talaqtumun nisaa ya kai wannan annabi idan kuka sake mata kaga an yi kira umarni ga annabi amma da aka fuskantar da dokar sai aka hada shi da al'ummarsa gabaki daya idan kun sake wato mata dan haka umarni ne wanda ya hada manzon Allah ne ya kalli Ka'aba tare da al'ummarsa gabaki daya wanda haka da wannan umarni yazo sai baiwa Yahuda da munafikai kace nace munafikai wanda suka zo suka yi wato imani da baki da baki zuciyarsu bata karbi imanin ba suka shiga cikin shakka da kokonto tare da masu raunin imani ya za a yi shekara ɗaya da wata shida ko da wata bakwai muna kallon wata alƙibla yanzu a canza da can sallar da muka yi bata yi ba ko bata karbu ba ko dan me za a kyale mu mu yi wannan in har gaskiya ne aka sa wa masu raunin imani shakka munafikai kuma suka samu shubha Yahuda suka samu tace nace cewa ai ya bar ya ce yana kan addinin annabi Ibrahimu ya bar wato alƙibla annabi Ibrahim ya koma ƙiblarsa ta gargajiya ta makka da sauran irin waɗannan maganganu da sauransu to sai ainihin Yahudawa sai suke cewa ai farkon ma ɗaki ko wurin ibada ko masallaci shine baitul maqdis kafin Ka'aba to shine sai Allah ya saukar da wannan aya dan ya warware waccan ƙarya ta Yahudawa yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi sai yace lallazi bi bakkata mubaraka lalle farkon daki farkon gida farkon masallaci wurin ibada wanda aka sa aka gina a doran ƙasa da izinin ubangiji da umarnin ubangiji mala'iku suka gina shi ya zama wurin ibada sai Allah ce lallazi bi bakkata wannan wanda yake bi bakkata ai bi makka bakka anan ita ce wato makka allazi bi bakka wannan ɗakin wanda yake a makka mubarakan sai Allah ya faɗi albarkar da take ciki ko kuma daraja da fifikon da Allah ya fifita wannan ɗaki na Ka'aba ba baitul maqdis ba shine na farko ba Allah ya ce farkon ɗaki ko farkon wurin ibada shine wannan allazi bi bakka wanda yake a makka sai ubangiji ya kira shi ya ce mubarakan mai albarka ma'ana sai albarkar za ta dawwama da dawwamar duniya wannan albarka ba za ta taɓa rabuwa da wannan ɗaki ko wannan Ka'aba ta makka ba duk wanda ainihin ya je ko ya ziyarta da sunan aikin haji ko umara ko ziyara zai ga wannan albarka zai ji wannan albarka zai ji alamar ta a jikinsa ubangiji madaukakin sarki ya ce wannan ɗaki shine farko Allah kuma ya kira shi ya ce mubarakan mai albarka ya sa masa albarka tun ranar gininsa har ranar tashin alkiyama ya ce wa hudan sannan shi wannan ɗaki hudan shiriya ne lil alamin wato ga mutanen duniya gabaki ɗaya ko ga 'yan adam da aljannu ko ga halittu ga baki daya wanda Allah ya dorawa ko ya lazamtawa ko ya umarce su wato su bautawa Ubangiji subhanahu wata'ala cewa wannan daki shine farkon sai Allah ya fadi dalilin da alkhairai da albarkokin da Allah ya fada wato cikin wannan daki sai Ubangiji ya ce fihi ayatun bayyinatun cikin ko wannan daki ko wannan masallaci mai albarka na Ka'aba wanda Allah ya sa wa albarka da kansa ya sa shi ya zama kuma shiriya wurin shiriya ga mutane da wurin da suke sha'awa da shauki da fatan kullun Allah ya kai su dan su yi ibada wanda duk duniya gabaki daya gabacinta da yammacinta duk inda musulmi suke shi suke kallo su yi sallah ba wai ana kallon gabas ba ko ana kallon yamma ko kudu inda Ka'aba take ga mutane a garin su ko a kasar su ko inda suke a duniya inda Ka'aba ta kasance gare su nan za su kalla kamar yadda zamu nan wato zamu ce Afrika ko a Najeriya muna kallon gabas muna sallah ba muna kallon gabas ba dan gabas ne muna kallon Ka'aba ne ba gabas nake kallo ba sabanin kibla yan mission a duk inda suke a duniya su kibla su mahuda rana inda rana take hudowa ita ce kiblar su sabanin kuma ainihin wato yan mission ma'ana su yahuda yan mission su ne kiblar su wato mahuda rana ita ce inda rana take hudowa su kuma yahudawa kiblar su baitul maqdis inda baitul maqdis yake nan suke kallo ma'ana suke sallah arewa suke sallah su dan nan wato baitul maqdis yake wato a gare su amma mu musulmi ya bambanta da yanayin gari ko kasa yanayin gari ko kasa ko inda wato mutane suka samu kansu kamar mu muna kallon gabas muna sallah an kaje wata kasa wato sai kaga su yamma suke kallo dan Ka'aba tana yamma da su su suna wato yamma Ka'aba sai kamar mu yanzu Ka'aba tana gabas muna yamma da ita sai mu kalli gabas waɗanda suke ainihin wato yamma Ka'aba ta tana wato yamma da su yamma za su kalla kamar yadda ita kanta kasar Saudiya in ka je jihohi mabambanta zaka samu akwai bambancin yanayin kibla ga wato masallatan kasar Riyadh zaka ga yamma suke kallo domin Ka'aba tana wato yamma da su dan haka sai kaga kiblar masallaci tana kallon yamma dan Ka'aba tana yamma sabanin in ka zo Jidda sai kaga kiblar masallaci a Jidda tana kallon gabas in ka tafi Madina sai kaga kiblar masallacin da yake Madina sai kaga tana kallon arewa in ka tafi Taif sai kaga kiblar masallaci a Taifa sai kaga tana kallon wato tana kallon arewa na Madina kuma tana kallon kudu tunda Madina arewa take kaga Ka'abar ake kallo ayi wa da'ira ayi sallah ba wato mahuda rana ba ko kuma mafada rana ko wani bangare na gabas ko yamma Ubangiji madaukakin sarki yace shi wannan daki wanda Allah ya kira shi wato ya zamanto shiriya ga mutane mu'minai suna zuwa a matsayin wato mahajjata ko ɗan umara suna samun wannan shiriya suna samun wannan albarka suna zuwa daga wato ko ina gabacin duniya da yammacinta kudancinta da arewacinta mafi nisa da mafi kusa suna kamar yanda suke kallon wannan daki suke sallah kuma suna zuwa suna ziyartar wannan daki cewa don neman sakamakon Allah da kuma su ambaci Allah da yawa dan su samu shiriya Ubangiji madaukakin sarki yace shi wannan gida ko wannan daki ko wannan Ka'aba Allah yace fihi ayatun bayyinatun in ka zo zaka ga ayoyi mabayyana karara in ka zo wannan masallaci mai alfarma daga cikin ayoyin zaka ga maqamu Ibrahim inda annabi Ibrahim ya tsaya cewa dutsi abu ne mai tauri amma annabi Ibrahim san da yake ginin Ka'aba lokacin da ginin ya kai cewa mun san duk mutumin da zai gina daki ko katanga za ta wuce tsawon su zai nemi yayi su kafir ya sa wani abu da zai hau annabi Ibrahim ya sa wannan dutsi da yake hawa yake wannan gini sai ya zama dutsin sai ga kufan sawayensa wanda har yanzu ga wanda ya leka wannan guri mai gilas zai ga kufan san wato annabi Ibrahim da ya tsaya waɗancan ɗaruruwan shekaru ya yi wancan ginin shine Allah ya ce akwai ayoyi mabayyana zaka ga a wannan guri ga maqamu Ibrahim sannan kuma ga hijir shine hijiru Isma'il dan wurin nan da aka killace wanda asalinsa yana daga cikin wato Ka'aba ga kuma alamar san Ibrahim ga kuma wato rijiyar Zamzam ita ma tun lokacin Annabi Ibrahim da ya ka dansa Isma'il da Hajar Ubangiji ya fitar da wannan ruwa ta karkashin sawayensa ruwan Zamzam wanda shi ma daruruwan shekaru har yanzu rijiyar nan ba ta kafewa ba a yi mata yasa kuma ko miliyan nawa za su je aikin haji ko aikin umara ba za a ce Zamzam ya kare ba ko Zamzam ya kafe gabaki daya Makka da Madina wannan ruwa za a sha na Zamzam har ma a gidajen alhazai shi ake kaiwa mafi yawanci gashi nan baya karewa baya kafewa ba a yashe ta wannan rijiya tana nan duk wannan ayatun ne bayyinatin ayoyi ne mabayyana sannan Allah ya ce man dakhalahu kana amina sannan kuma cikin ayoyin mabayyana wato a wannan daki dai akwai As-Safa wal Marwa wanda sha'ira ne wurare ne na ibada wanda tun lokacin da Allah ya kawo wato ita Hajar da shi danta Isma'il ya sanya wato tana zurga zurga wajen neman ruwa sanda ruwanta ya kare da abinci tsakanin dutsen Safa da dutsen Marwa wanda wurin ya Allah ya sa shi ya zama wurin ibada shine ya zama shi ma mashair ya zama wuraren ibada waɗannan da ayoyi ne sannan Allah ya ce man dakhalahu kana amina sannan wanda ya shigo wannan daki ko ya shiga wannan masallaci ko wannan Ka'aba ya aminta ma'ana amintacce ne wannan tun lokacin jahiliya haka abin yake har lokacin musulunci kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama larabawa ko duniya a wannan lokaci duk kabilar da tafi yawa tafi sojoji tafi mazaje tafi fawa in akwai wata kabila ta makociyarta sai su je su make su kwace musu dukiyoyi su kashe na kashewa su kama ƴaƴansu da matansu su mayar da su bayi sai ya zama ana yaƙi irin na jahiliya irin wannan kabila da kabila kaza sun kara dan kabila kaza wani ya kashe wani a kabila kaza ya zama wannan kuma abin neman fansa cikin wannan kabila ko cikin wannan gida mace da ciki an kashe mijinta irin wannan yaƙi na jahiliya lokacin da aka kashe an zo an gaya mata an ce wani dan gida kaza dan kabila kaza shi ya kashe mijinta sai ta haihu bayan ta haihu dan ya girma sai ta ce ai a gida kaza a kabila kaza rana kaza da aka yi yaƙi wani shine ya kashe mahaifinka dan haka ka je ka dauko fansa in yana na dau fansa a kansa in baya na akan yan uwansa ko ya sai ya zama ake ta irin wannan yaƙuƙuka na jahiliya amma sai ya zama saboda amincin da Allah ya sawa wato ɗakinsa mai alfarma na Makka sai ya zama mutum zai haɗu da wanda ya kashe babansa a Makka yana ganinsa ba zai taɓa shi ba saboda wato wuri ne kowa yana girmama shi yana martaba shi ba a wato yaƙi a wurin Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina wanda ya shige shi ma'ana wa man dakhalahu khabarun ne kuma ma'anarsa insha'i ayil amru bi ma'ana fa man dakhalahu fa aminuhu kamar yadda waɗansu suka ce wanda ya shigo wannan ɗaki ku amintar da shi ko kuma wanda ya shigo wannan ɗaki ya zama aminan amintacce dukkan ya zama amintacce ma'ana ba a yaƙarsa ba a faɗa da shi ba a kama shi ba a ci masa mutunci Ubangiji maɗaukakin sarki yasa tun lokacin jahiliya larabawa da suke a Makka babu wata gwamnati mai ƙarfi babu wasu sojoji ko 'yan sanda ko mayaƙa masu ƙarfi amma a wannan yanayi a wannan lokaci Makka suna cikin zaman lafiya kowa yana ganin alfarmar wannan gari ba mai ka masa yaƙi sai Allah maɗaukakin sarki a gaba sai ya ce walillahi alan nasi hajjul bait ka karanta walillahi alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila ubangiji tabaraka wa ta'ala wato subhanahu wa ta'ala bayan ya ambaci wannan ɗaki da alfarmarsa abin da ke cikin sa na albarkoki da na shari'a da ayoyi ya lazamtawa muminai bayinsa wato wanda suka yi imani da shi bayin Allah maɗaukakin sarki muminai da manzansa Annabi sallallahu alaihi wasallam su ziyarci wannan ɗaki don su samu wannan albarka samu wannan alkhairi samu wannan shari'a sai Allah ya farlanta ziyartar wannan ɗaki ta hanyar aikin haji wato da siga siga mafi balaga, wato sigatul ijabi kenan, siga wadda take ta wajabci kuma mafi balaga. Sai Allah ce walillahi ala nasi hijjul baiti, lalle Allah madaukakin sarki ya wajabta wa mutane hijjul baiti, ziyartar wannan daki ta hanyar wato zuwa umara ko kuma ta hanyar wato aikin haji wanda Allah ya wajabta musu ga wanda Allah ya horewa ya bashi dama. Sai Allah ya ce manistata, bayan Allah ya wajabta sai ya ce manistata ilaihi sabila, sa wanda ya samu dama ko halin yin haka ko ikon yin haka, ya zama yana da guzuri, yana da abin hawa, ko yana da abin da zai biya jirgi, yana da abin da zai rike na guzuri, yana da abin da zai bawa iyalinsa, yana da wadatar yin haka, shine Allah ce liman istata'a ilaihi sabila, ga wanda Allah wato ya bashi dama. Anan wato an yi istisna'in al'ajizina an hajjihi, an yi istisna'in waɗanda ba za su iya zuwa aikin hajjin nan ba saboda wato gajiyawa ko ta rashin lafiya ko ta tsoro hanya ba aminci, kamar yanayin rayuwar da muke yanzu, duk kudin ka, duk dukiyar ka, duk mulkin ka, ba ma inda zaka ce ka hau jirgi ka tafi ka je kai aikin umara, dan babu an rufe babu hanyar, kaga ana cikin wani yanayi na tsoro, tsoron wani ciwo ko ta larura kama yadda ta auku a duniya ko take aukuwa a yanzu, ko kuma wanda yake yana da ransa yana da lafiya ba shi da guzuri, in gunda zai hau abin hawa ne wasu za su je a motocin su, wani ba shi da abin hawa, wani kuma sai a jirgi, ba shi da abin da zai biya jirgin, ba shi da abin da zai wato guzuri da shi, ko kuma yana da abin da zai biya jirgi ba shi da abin guzuri, shi ma wannan bai zama wajibi a kansa, ko yana da abin biyan wato jirgin yana da abin guzurin da zai rike ci abinci ba shi da abin da zai baiwa iyalinsa, har yau shi ma hajjin bata wajaba a gare shi ba, dan haka har sai ya samu hali, sai ya samu wato dama, sannan wato ya je wannan aikin haji bayan yana da lafiya, yana da ƙarfi, yana da dama, shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi dama wato yayi wato wannan aikin hajin, cewa idan akwai hali kuma sai ta zama wannan aikin hajin a matsayi na farilla na wajibi, cewa sau ɗaya aka farlanta mutum, duk sauran wanda zai yi yayi wato sunna ne, yayi nafila ne, yana da lada, amma na wajibi wanda in bai je ba yana da hali zai zama yayi laifi wato sau ɗaya ne, bayan sau ɗayan nan bai zama cewa ko da sabanin wato azumi da shekara, in kana da rai kana da lafiya kana mazauni ba matafiyi ba, azumi ya zama wajibi a kanka. Amma ainihin wato a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Jabir, wanda Imamu Muslim ya kawo dogon hadisi wanda ya kawo hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki yana cewa inna Allah farada alaikumul hajj fahujju, al-ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya farlanta muku aikin haji, ku yi aikin haji. Sai wani mutum daga cikin sahabbai ana kiransa Aqra bin Habis, sai ya tashi ya daga hannu ya ce, ya yi tambaya ya ce a fi kulli amin ya rasulullah, manzon Allah ya ce Allah ya farlanta muku aikin haji, ku yi aikin haji. Sai ya ce duk shekara ya rasulullah, manzon Allah ya shiru ya kyale shi, ya kara yin wannan tambaya har sau ɗaya, har sau biyu, har sau uku, manzon Allah ya ce law qultu na'am la wajabat, da na ce eh duk shekara kowa sai ya je maka da ta zama wajibi akan kowa da kowa, manzon Allah ya ce kuma da na ce wajibi kuma kowa sai ya je kuma ba za ku iya ba, dan haka sai manzon Allah ya ja kunni ya ce zaruni ma taraktukum, inda na ja muku layi na tsaida kuku tsaya nan, karka ne mu ketare iyaka, karka ne mu ce wato in ji manzon Allah ya ce tsaya nan, in ka zo gurin ka tsaya, karka ce a'a in kara gaba in yi can, shine manzon Allah ya ja kunni cewa ainihin wato a matsayin wato farilla wato guda ɗaya ce, bayan wannan Allah ya bai wa mutum dama yana iya yin ko nawa. sai Allah ya ce wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan ya wajabta wannan aikin haji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai waɗanda suka samu hali da lafiya da guzuri da dama da yadda za su je, sai Ubangiji madaukakin sarki sai ya jan kunni cewa wa man kafara, duk wanda ya kafircewa Allah, ya kafircewa manzansa, ya kafircewa wannan aikin haji, yana da hali, yana da dama, yana da lafiya, ya ce shi harkoki sun ishe shi, ba zai je ba, ko bai da lokaci, ko shi kaza kaza, alhalin ba rashi ba, ba kuma rashin lafiya ba, ba rashin dama ba, ba rashin guzuri ba, to wannan ya butulcewa Allah. Ubangiji ya ce to duk wanda ya yi wannan butulci, ko ya kafirce, ko ya ki cika wannan rukuni, fa inna Allah lalle ya ji ya sani, ganiyin Ubangiji mawadaci ne ga barin talikai. Dama da Allah da ya farlanta ya kawo wannan aikin haji zama rukuni na biyar daga cikin rukunan musulunci, ba dan idan mutum ya yi ba zai ƙara Allah wani abu, ba dan idan mutum bai yi ba zai rage Allah da wani abu, ba ɗaya Ubangiji maɗaukakin sarki wanda bai yi ba kansa ya cutar in ya samu dama da hali. Ubangiji maɗaukakin sarki mawadaci ne ga dukkan wato halittu ga baki ɗaya, baya buƙatar komai wajen kowa. Cikin waɗannan ayoyi da muka karanta sai muka samu wato abubuwa guda biyu ko uku ko huɗu ko ma biyar ko fiye. Sai abu na ɗaya muka samu wato subutun nasu fi shari'atul ilahiyya, cewa a shari'ar da Ubangiji ya shar'anta ga annabawa da manzanni, lokacin da annaba Allah yake musu wahayi akwai abin da ake kira nashu. Nashu shine ana wani abu a juya zuwa, kamar yanda aka yi nasin alƙibla daga Makka, aka daga wato Baitul Maqdis ta juya ta koma abin nan, ta koma wato zuwa wato ɗakin Ka'aba kenan. Sannan Ubangiji maɗaukakin sarki yana halatta abu ko ya shar'anta abu daga baya a canza wannan abu da aka shar'anta da wani, ko wanda ya zo ko ya yi daidai da shi, ko ya fi shi, ko ya fi shi sauƙi, ko ya fi shi wahala, duk wannan wato ya zo shi a wato hanyoyi ne wato na nasu wanda shari'a ta zo da su kenan. Sannan muka fahimci abu na biyu, Allah rusa da awa Yahudawa dangane da annabi Ibrahimu alaihi salam, ce annabi Ibrahimu alaihi salam addininsa ba haramta wato nono ko naman laƙumi ba, kamar yadda wannan Yahudawa suka yi wa annabi ƙarya, Allah ya ƙaryata su, ya ce da manzo Allah ya ce su ka'a taura a karanta su nuna inda aka ce ainihin an haramta nono ko naman raƙumi wato a addinin annabi Ibrahimu wanda babu. Sannan muka fahimci abu na uku, wato wannan ayoyi sun tabbatar mana taqriru nubuwatin al-Muhammadiyya, sun tabbatar mana annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gajiyawar Yahudawa, duk yanda za su yi ƙoƙari su kawar da gaskiya ko su ruguza ta ko ya zamanto ainihin wato sun gusar da ita da wata shubha, ba za su iya ba, kamar yadda wato ya faru farkon wannan aya da yadda suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah yake a suka gaya musu a zo da at-taura a karanta su nuna abin da suke faɗa ina suka gani a at-taura. Sannan muka fahimci abu na hudu, cewa ɗakin Allah wato mai alfarma, idan aka ce da wato Qudus ko masallacin Qudus da masallacin Ka'aba, wanne ne farkon masallaci ko ɗaki ko wurin ibada a duniya? Waka fahimci cewa wato ba Qudus ba ce shi ne wato masallacin Ka'aba, shi ne aka sa wajen ibada, shi ne ake yin wata ibada guda ɗaya da duk duniya, babu inda za ka je ka yi ta sai a wannan wuri, ita ce ibadar dawafi. Sallah kana iya yi ko ina a duniya, azumi kana iya yi ko ina a duniya, amma ibadar dawafi wato sai ka je Ka'aba, sai ka sa Ka'abar gaba kana ganinta ko kana hangenta ko a sama ko ƙasa kamar yanda ake yi yanzu, sannan ka yi wannan ibada. Ba za ka yi ta a Madina ba, ba za ka yi dawafi a Madina ba, ba za ka yi dawafi wato a Qudus ba, sai ka je Ka'aba. Sannan muka fahimci abu na biyar, wato ya halatta musulmi ya nemi albarka da ziyartar wato ɗakin Allah ta hanyar aikin haji ko aikin umara ko ibada don neman kusaci ga Allah subhanahu wa ta'ala. sannan muka fahimci abu na shida shine wujubul hajji alal fauri. Idan Allah ya baka dama da ranka da lafiyarka, Allah ya baka damar aikin haji, to karka ce na je ko yaushe, a'a ka gaggauta kai ka sauke wannan nauyi idan wato akwai wannan farilla a kanka, damar haka ta samu. Sannan muka fahimci abu na bakwai cewa duk wanda cewa ya ishara ko kuma nuni ga wanda ya bar aikin haji da gangan ko oho, domin akwai su da yawa a duniya yana hali, wani ma zaka ga yana cikin wato ba ma garin Saudiya ba ko kasar Saudiya, amma kasar yankin kasar Makka yake. Kamar ni na ga mai irin wannan wanda tije lokacin da muke magana da shi shekarunsa sun haura 50 a duniya, yace kuma tsakanin wato dan mun je har garin su, tsakanin wato garin su ko kauyen su inda yake da Kaaba, tafiyar awa 4 ce a mota, kuma yana da mota sabuwa, yake tambaye me yake cewa ya Kaaba take, shi fa bai taba zuwa ba. Kaga wannan yana da motar, kuma tsakanin tafiya ce ta mota ta awa 4 kuma a Makkan a kasar Saudiya, yace shi fa tunda yake shi yake fada mana wannan da bai fa taba ganin Kaaba ba ma, sai dai ji labarin sa. Amma direban sa zai bashi kudin da zai je sayo masa alkamar da za a yi masa gurasa, ya ce a kauyen su, sai ya je gabas da Kaaba din ne ya wuce harami, ya je ya sayo masa alkamar, ya niko masa ya kawo masa, amma shi bai taba zuwa ba. Kaga wannan ba abun mamaki bane cewa kaga wannan ba hali, babu da larurar da za a ce ta hana shi aikin haji. Ka gani babu ita ta kowace fuska, yana da rai, yana da lafiya, yana wurin, yana kusa da gurin, ko da kafa ake zuwa zai iya zuwa, amma gashi wannan ma ba ta gabansa. Don haka karka yi mamaki da Allah ya ce wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alami, Allah ya san bayinsa, ya san akwai masu irin wannan wato yanayi, ba wai nisansu ba ko rashin hali, cewa suna kusa suna da hali, ko suna da nesa suna, ko suna nesa suna da halin, amma wato zaka ga haka suke. To saboda kurewar lokaci anan zamu tsaya, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci a rayuwa, hali da yanayi da al'umma suke ciki, Allah ya kawo sauki da afwa da dukkan hali da yanayi da aka tsinci kai, Allah ya ƙara mana lafiya, Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya mana gamda katar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.